This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Babala ne tare da Mahmud Lalo da sarabukan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 13 ga watan Maris na shekarar 2024. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa shugaban Najeriya ya ba da umarnin cire dukkan takunkuman da kungiyar ECOWAS ta kakabawa Niger da Mali da kuma Burkina Faso. Sannan za mu kawo muku ci gaban hira da ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar kan yawaitar sace-sacen mutane a Najeriya. Bayan nan kuma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba, Muslimu Muni Barma zai gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Mahmud Lalo.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Laraba shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce a shirye yake amfani da makaman nukiliya idan har ya ga ana yi wa ƙasarsa mai cin gashin kanta barazana. Yana mai nana ta gargaɗinsa ga Amurka cewa idan har ta tura dakarunta zuwa Ukraine, hakan zai matuƙar ƙara faɗaɗa rikicin. Putin ya bayyana hakan ne a wata hira da ya yi da gidan talabijin ɗin ƙasar, inda ya ce mamayar da yawa a Ukraine tsawon shekaru biyu ba ta buƙatar amfani da makaman nukiliya, kuma baya tunanin duniya ta ɗauki hanyar da zai kai ga amfani da za ta kai ga amfani da makamin. Putin ya kuma kwatanta shugaban Amurka Joe Biden a matsayin gogaggen ɗan siyasar da ya fahimci haɗarin da ke tattare da yakin makamin nukiliya. Sai dai wani babban jami'a a fadar White House ya kwatanta kalaman na Putin a matsayin waɗanda ya saba yi. Yana mai cewa ba samun abu bane jin irin waɗannan kalamai daga bakin Putin. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da wani ƙuduri da mai yiwuwa ya kai ga haramta amfani da TikTok a ɗaukacin Amurka. Idan har kamfanin da ya mallaki manhajar wanda ke da headquarter a China yake amincewa ya sayar da shi, ɗan majalisar sun nuna damuwa ne kan yadda tsarin mallakin kamfanin ka iya zama barazana ga tsaron Amurka.
On this vote, the yeas are 352, the nays are 65.
Yar majalisar wakilai kuma yar Republican Beth Van Dyne kenan da ke wakiltar jihar Texas. Take cewa a wannan ƙuri'a da aka kada waɗanda suka amince mutum 352 waɗanda kuma suka ƙi amincewa mutum 65, saboda haka an amince da wannan ƙuduri. Yanzu za a aika ƙudurin zuwa majalisar dattawa, inda babu masaniya kan makomarsa. Sama da Amurka miliyan 150 ne suke amfani da dandalin na TikTok, wanda baki ɗayansa mallakin wani kamfanin shine ne da ake kira ByteDance Limited. Fargabar da 'yan majalisar ta Amurka suke nunawa ita ce akwai yiwuwar gwamnatin China ta nemi kamfanin ya ba ta bayanan Amurka wanda ke amfani da manhajar. Alƙalin da ke sauraron ƙarar da aka shigar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jihar Georgia kan yin katsalandan a zaben 2020 ya yi watsi da wasu daga cikin tuhume-tuhumen da ake yi wa Trump, amma ya bar wasu da yawa daga cikinsu. Alƙali Scott McAfee na ƙaramar hukumar Fulton ya rubuta a wani umarni da ya bayar cewa ya zama wajibi a soke tuhume-tuhumen shida, daga cikinsu har da guda uku da suka shafi Trump, wanda shi ake hangen zai tsayawa jam'iyyar Republican takara a zaben 2024. Sai dai alƙalin ya ce masu shigar da ƙara za su iya shigar da sabbin tuhume-tuhume kan waɗannan da ya kora. Daga cikin tuhume-tuhumen shida akwai wanda ake cajin Trump da laifin kiran sakataren jihar Georgia ta wayar tarho, inda ya nemi ya sama masa ƙarin ƙuri'u. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin jirgi mara matuƙi da Isra'ila ta kai a kudancin Lebanon a yau Laraba ya halaka mutum biyu, ciki har da wani mamba a ƙungiyar Hamas. Harin ya faɗa kan wata mota ne a wajen birnin da ake kira Tyre da ke kusa da gaɓar tekun Mediterranean. Kafin yaɗa labarai ta ƙasar Lebanon ce ta sanar da cewa akwai ɗan ƙungiyar Hamas cikin waɗanda suka rasu.
Israeli military says an aid convoy has for the first time entered the Gaza Strip through a crossing.
Wakilin kamfanin jilancin labarai na AP kenan ke cewa dakarun Isra'ila sun ce a karan farko wani ayyari mai manyan motoci shida dauke da kayan agaji ya shiga ta arewacin yankin na Gaza, wanda yaki ya daidaita. Shugabannin Haiti na ta kokarin ganin ba su wuce wa'adin da Amurka ta gindaya musu na fitar da sunayen mutum bakwai da za su zama mambobi a gwamnatin wucin gadi ba, yayin da Prime Minister Ariel Henry ya yi murabus. A ranar daren Litinin, Henry ya sauka a mukaminsa bayan da Amurka da shugabannin kungiyar kasashen yankin Caribbean suka matsa masa kan ya aje aikin yayin da alamu da kasar ke kara rincabewa a kasar ta Haiti sanadiyar gungun yan zindaba da suka mamaye kasar.
We're seeing is an increase in violence. We're seeing an increase in population displacement with 15,000 newly displaced.
Director hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya a Haiti, Jean Martin kenan yake cewa abin da muke gani shine karuwar tashi-tashin hankula da kuma yadda yake raba mutane da muhallansu waɗanda yanzu adadin su ya haura 163. Kafafun yada labarai sun ce an ba shugabannin na Haiti sa'a 24 ne su sanar da sunayen mambobi bakwai da za su zauna a majalisar gwamnatin ta wucin gadi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin cire dukkan takunkuman da kungiyar ECOWAS ta kakabawa Niger da Mali da kuma Burkina Faso. Dangane da wannan batu, wakilin Umar Faruku Musa ya ji mana karin bayani daga bakin Abdulaziz Abdulaziz, jami'in yada labarai a fadar gwamnatin Najeriya.
Yau shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya amince kika cewa Najeriya ta bi umarnin kungiyar ECOWAS wurin bude hanyoyin shige da fice tsakanin ta da Niger, wato kan iyaka ta kasa da kuma ta sama, tare kuma da janye sauran takunkumai da suka hada da hana ta Niger shiga harkokin kasuwanci da kuma al'amuran yau da kullum na kasashen, da kuma wato bawa shugabannin ta damar yin ma'amala da kudade da kuma harkokin kasuwanci da suka shafi na hadaka na kungiyar ECOWAS. To waɗannan su ne umarnin da shugaban kasa ya bayar akan Niger da kuma amince da tsari takunkumi akan kasar Guinea.
To amma abin da ke da daure kai shine watan da ya gabata da aka bada wannan sanarwa na cire takunkumi, ba a ji kasar Niger ko kawanta sun ce kalaba dangane da abin musamman ma daga suka fice daga cikin kungiyar ta ECOWAS.
Da za a iya cewa ya bada mamaki musamman ga mutanen da suka yi ta shige da fice, domin kamar yadda ka sani ku kanku 'yan jaridu da masu sharhi da shugabannin al'umma sun yi ta kira ga shugabannin ECOWAS akan cewa su janye wannan takunkumi, wanda kuma aka janye din tare da kira ga shugabannin Niger da su saki shugaban kasa Muhammad Bazoum, tare kuma da bayyana lokacin ko kuma wa'adi da za su yi da mulki ga hannun farar hula. To amma abin mamaki duk da wannan halin da tako da kuma kyautatawa da su kungiyar ECOWAS suka yi, har yanzu su jami'an ko kuma sojojin kasar Niger ba su nuna niyyar su ko nuna azama wajen aiwatar da abubuwan da suka kamata ba.
Don haka in suka ci gaba da yin kememe shi ke za a haƙura ne ba za su demokaradiyya ba sai sun suka ga dama, ba za a sake Bazoum ba sai sun da suka ga dama, kuma ba abin da ECOWAS za ta yi kenan.
To wannan abu ne, wannan kaga abu ne da sai shugabannin kungiyar ECOWAS waɗanda yake shugabannin kasashe ne sun zauna sun tattauna barin ya ce maka ga matakin da za a ɗauka na gaba. Amma dai na tsaba ya abin da muke tsammani shi ne su dukkan su al'ummar Nijar ya kamata da kuma duk waɗanda suka yi kira a baya a kan ECOWAS yanzu su juya su kira a kan su waɗannan sojoji na Nijar da suka karɓi mulki ta harabtacciyar hanya a kan cewa su duba su yi abin da ya kamata, yi abin daidai, su saki shi Bazoum wanda suke rike da shi ba bisa ka'ida ba, sannan kuma su mai da aniyar mai da mulki hannun farar hula.
Amma ga alama magana demokuraɗiyya ce ba sa so, shi yasa suka ƙaurace wa ECOWAS ake gani ko?
Eto wannan shi yasa ma a yi komai yanzu yana hannun zai cewa al'ummar Nijar su ne ya kamata su yi jagora su fito su nuna cewa ga tsarin mulkin da suke bukata, domin bayan da za a haɗa mulkin demokuraɗiyya da mulkin kama karya na soja. To idan al'ummar Nijar suka ga cewa su wannan mulki na soja bai musu ba, su ya kamata su fito su yi jagoranci kiraye-kiraye ko kuma yin yunkuri wajen ganin cewa lallai an mai da mulki kan hannun waɗanda ya kamata, wato farar hula.
jami'in yada labarai a fadar gwamnatin Najeriya Abdulaziz Abdulaziz kenan a hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa. A ci gaba da kawun ku tattaunawar da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto ya yi da ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar kan yawaitar sace-sacen mutane a Najeriya. Aliyu ya ci gaba da tambayarsa kamar haka.
Kana jin masu yin waɗannan sace-sacen yare din mutanen Boko Haram ne ko kuma akwai alaƙa tsakanin 'yan Boko Haram da masu sata yaran nan 'yan makaranta da mata da sauransu? A wasu su tsamma da
babban wadanda ba na magana yanzu na shi wanda ya faru a Borno, wannan magana ce ta 'yan Boko Haram da kuma yawancin wanda aka sata din, wato waɗanda suka tuba ne, saboda haka mutanen sun da ana bi kuma da yadda Allah ya kwato su, don har kamar 5 ne ko 6 sun kubuta sun dawo, kuma sun ba da bayanin abin da yake faruwa, kuma za mu bi mu kare wannan abin.
To kafin
mu wannan ne makaranta ba Boko Haram ba ne, wato bandit ne wayannan dai wanda suke kai hari a Northwest, su ne kamar suka haɗe su uku group uku, wato daga guda uku suka kai wannan hari, kuma muna biye da su mun san abin da muke yi, kuma muna bi kuma da yardar Allah ga kwato su. Kuma shi ma abin da ya faru, duk wanda yake Northwest a yanzu ya san cewa sojoji sun tada kai ne suna bin mutanen suna fatattaka su. Lokacin da fatattaka ta fatattaka sun rasa makamai, sun rasa kayan aiki, sai suka fara zarkowa Abuja suna daukan mutane high profile, wato manya-manya wanda za su samu kuɗi mai yawa su je su sai makamai. Wannan Allah ya ba mu nasara, abinda suka fara yi a Abuja muka dakile, muka dakile wannan, aka samu sauki a na Abuja. To shi ne suka je yanzu suka dauki wannan yaran da tunanin cewa kasa za ta yi ca a kan gwamnati da sojoji na yadda za su zo su ci da abin da suke so, babban kuɗi ɗauka a basu su taimaka mana.
Abin da ya faru a Kaduna ya ba da mamaki sanin cewa Kaduna tana ɗaya, in ma ba ita ce a tsawon gaba ba, tana ɗaya daga cikin wurare da ke da sansanonin ma'aikatan tsaro da yawa, haɗa da sojoji da makarantu da sauransu. Wannan ba karo na farko da ake sata yare ba ne a Kaduna. Me kake ji yake sa mutanen nan suke iya shigowa cikin makarantu da rana tsaka su kwashe yara su tafi har su bar gari ba tare da an tunkare su ba?
Babu ƙasar da za ta iya sa soja a kowane lungu da sako. So waɗannan mutanen suna nan da masu ba su labari, suna fuskantar inda aka ɗauke kai aka fitar, sai su shirya su zo su yi wannan abin da suke yi. Muna ta ƙoƙari mu kawo kimiyya na yanda za a rinƙa samun labarin fitowar mutanen nan kafin su kai inda za su barnar, domin a dakile su a hana su fitowa. Amma babu ƙasar da za ta iya sa sojoji caɓe-caɓe ya zamana duk konar da ka je da saƙon da ka je za ka samu sojoji.
Ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar kenan a hirarsa da Aliyu Mustapha Sokoto. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku ɗan shaƙata da wannan fefe da ke bisa na'ura.
Sauraro kuma ga cikiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya, ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado ma soko kun baza na kosa ba, karshen labarin da nake ban hadu ba, kuma na dage neman ta nake ban gaji ba, shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba, ai haƙuri masoya a abadan ni ba, ku gyara zama labarin ban faru ba, tafiya ce nake ta yi mai nisa, ban san ina zanu bani na nausa, ga zuciya na ta faɗin kada in fata, ina tafe da yi karo da ɗan Musa, ya zo in ɗan huta ni kwana ce ban gaji ba. Allah ya kyauta haka zuciya.
Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumin su. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 4:45 na yamma. Yanzu kuma gashirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Muni Barma. A makon jiya shirin ya samu bakuncin wasu shugabannin kungiyoyin masu bukata ta musamman da ke kasar Ghana. A kashin farko na tantaunawa da wakilin sashen Hausa a Accra Idris Abdalla Bako, sun yi bayani kan mafarin da suka tsinci kansu cikin halin tawaya. Abdulrazak Isuf da Malam Halidu abin misali ne a wajen nakasassu, la'akari da rawar da suke takawa wajen ganin an baiwa nakasassu damar adama al'amuran jama'a da su a maimakon dogaro da bara a matsayin sana'a. To a yau za mu ji kalubalen rayuwar da nakasassun Ghanar ke fuskanta da fafutukar da suka sa gaba a kungiyance wajen tafiyar da lamuran shugabanci.
Na taba ni da kaina na shadafa na je mamobi mun gangano ana gini sabon office kusa da mamobi polyclinic na last month je wuri su din find out kan mamba staff ne suke nan nan suna mamun ma sun mun ya fes da wani duban nan ba mu na cikin list din nan ma amma kurin nan ne mu da kanmu ma mu muzo mu biya wani abure
malam Razak kwanaki na yi da wani lawyer mai fama da na kasashi ma lawyer ne ya gwada cewa da akwai wani kudi da ake biya wanda yake suna fama da nakasa kuma suna zuwa makaranta. To a lokacin da kake cikin manya na wannan kungiya, kuna da labarin wannan kudi da ake bayarwa kuma yana shiga hannun mutananku da kuka san cewa suna zuwa makaranta?
Wannan kudin yana nan daban-daban biyu. Akwai wanda ake kira shi Benji, inda kana university ne shi kake samu wannan kudi, yana zuwa through scholarship sakati wannan ina ya juma sosai. Sannan isu kamar sai ka shiga first year kan ka samu kudi first year na ne yau shi kana third year ka samu first year. Yanzu haka muna da yara da yawa da suka kare ba samu na su na final year ba, isa kuma ba kuma ana baka kudin na ake ainihin school fees ka bane, ana baka ne wani abu da yake taimaka rufe makanka
dan taimaka ne.
Sannan akwai na 3% common fund na ake ba dan waye mu da ke cikin district kama inda ya ba da example a yawa so east ko a yawa so north, isa wannan na ba ba wurin da suka je school suke aiki ana ba wurin da ni bi yanzu da ya fara shiga school ko kwa shi bai aiki ina da aiki hannu ya koyi wani tela ko
sana'a dai
sana'a ka apply ne a baka, amma wannan kudi ko bai zuwa kai kai an kamar kasan muna da
wata yake biya ko bayan wata uku ko wata hudu
ya kamata kowane wata uku ko mu samu first quarter
ai wata uku kenan
sai shekara ta mu samu wannan kudi
su hudu
amma ya ba kan ya ki shekara an biya na biyu kare kuno da isa kudi ne bai zuwa kai da kai ni zo ku bai da yawa muna da yawa cikin community let's see na yaki ni ma yawa so yanzu ba ni na wuri na yaki wuri ne wannan lokaci muna da kuma kaza almost wanda ke kenta ka dawo ba kowa ke register wanda suka register almost 300 wanda kudi ya yanzu 20,000 to 22,000 na wanda ka ba wani sa masala ne sakalin kaman kudin ya zuwa an alheri ko abin da ya kamata yi na
na kira a gara ko dai
oyo
sai wala ba kai
wannan percentage na kamata ya karo don ba daidai bane.
Ala Halidu, kungiyar ku na Nima sai kun kai kusan shekara biyu. Nima muna fama da matsalan masu bara kuma akwai na kasar shi a ciki, me kuke yi a kai kuna da wani shiri da ku kai mu wannan ko kuma kuke yi na ganin cewa an magance wannan gangamin.
Gaskiya na tuna ne da PR mu mun wanga fira. Musta mun bi su mun muna musu maganganu kaman ba ko force su join din mu. A jo inda muka kai gudara ke mu guda. Komai da muka fadi na san ga mutane ga suna da yawa. Anji amma inda ni kare na tashi nake magana. Baji na wa kaman dai muna da yawa. Mun na zuwa ran su ma mutane magana. Dewa amma just coming out to one su na shi ne magana.
Ba wani shiri da kuke yi koya musu aiki ko ba su aiki.
Ana muna da wuri koya aiki wurin takalmi. Nan ni manga ba mu samu ba dai sanna. Don dai wani abu duka muna zuwa can
na
kasa na yaka kai sun da wurin nan. Ana koya takalmi wurin nan nan suna dunki ma duka. Don kuje na muna shi daban. Muna da yan mesok. Yan su ne wani da zuban cikin su nan suke kamar ruwan zafi ya zuba cikin mutum
suka
kone irwa nan na kuma muna
da suna da
nasu cikin masu duka suna da federation mun nan shi muna da albinos shi dukansu grupu nan na kenan sa mu duka muna yi kadan da zamu yi mu yi azo mu yi mu push
yanzu ni ina fama da nakasa kowane iri idan na je kungiya nace ban iya aiki ba ban da wani aiki a hannu za ku ya mun ba tare da na wahala ko na an bani wani kuɗi ko na biya wani kuɗi ba
don akwai doka cikin gari kamar ma dai in kana neman ka koyi aiki akwai wurin da ya kamata ka tafi an tuni ka isa ka in ka je kana cikin kugiyan nan manya kugiyan nan sun fi da kai social welfare sannan su kuma su tuni ka ka je rehabilitation center ne da ya kamata ka ku in ka ke shi kuma ne akwai amma matsalar da ke ci kan gari bai yi ma ko ya kamata iyaye su ruka su mara ma baya matsalar mu dukan iyaye dinji su ne masa don malam in ka haife jiya ke kamata ka ba shi rini
haka ne
yana ka ba jiyan kan ne bai da jarabta rini ka bar wanda ke da na kasa ciwo ya bai yi
shi ya kamata ma a sa hankali kan shi
isa ka bar ni shi da mu ina girman nan da mu matsalan cikin rayuwar shi kuma na ka ya zai kai wani lokaci ya kwata zama class ne ya zama kuma ya zai kai wani lokaci kana ba shi tuwo gidan yanzu tuwo nan ishin shi ya kwata sai waje je ba matsalan dukkan iyaye dinci a government ba government na da laws kaka zo kai bara gaskiya amma an kasu gida ni waye jita kafta
ko na kafta kaje ka nema
masala muke no mutum dukka ina yin generalize wani rayuwar da bai kamata ka yi ba kai kuma ka roki don wanka kana jin kunya amma da mun yin niwa ya ji ka sosai kunya nan na yi sau
ina sta
ka roki shi ya su bi su ya kare masala da mun shi da shi muke fi sikina don wannan da muke ga wanda suka fi ci duka muka kira sun ce kure na ku ya roye suna cin roye kun samu kanku matsalar nan ke nan da sun gaji tun gida
wala halilu ya dan ba iyaye shawara sai kuma me zaka kara a nan
gaskiya dai na tuna da na wangan ya fara a kai ni wuri bewa wuri ne na gaza kuma na tuna ma shi ne mai shi da yazo mai shi ke magane shi ya sha sigari a ya ci shi zuwa kan kafa idan ya ci shi zuwa kan kafa na aka makarewa aka nan na wani muka saura gaskiya iyayenmu suna da role su play a lot because suka kamu cikin duniyar nan tun su muka zo inda ba su yi ya su rika mu kamar yadda su rika mu ba no matter what mu rika mu bai guda ni ya kan gani ga mu guda sai na kafe ni ni second born yan wani wai yayi nan nake gaba nan wani ke bayan nan duka ko wani tafiya ni kadai ni amma sometimes inda zai tolu ina yin gashi kamar shi ne suna shi sani su fi ni da yana gan kamar shi ne suna shi tafiya da kafan suna kaza kaza ana son mutum su a fi ni amma yayi zuwa ka yayi zuwa ka ba amma iyaye nan ne ko ka shi yaro ya yake o blind ne o physically challenge albino ne o the same way zaka duba sauran na ka ba shi ma ina ka nan nan sai shi mai je gaba to gobe in dai ba ka nan ko da gobe dai ni wani aje shi ya sa kuma ba na je wani wuri ne wani yana yi wanda ya ka nemi tabbun ne ni ya ba ni wanda ba sai dai ma call wani ba shi da ni bar ba kishi ba to wannan ne ni na ha kama parents ne ne shi shi ne shi tash zan duba the way forward ai ne ka fara shi kai ne ni ya
So masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau. Sai a makon gobe zamu karkare da wannan tantaunawa. Yanzu a madadin bakin shirin na kasa Abdulrazak Isuf da Malam Halidu da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdullah Bako. Ni Sulaiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai anjima.
Madalla a gaida Sule. Yanzu kuma sai karatun Alkur'ani daga bakin yara albarkacin watan Ramadan.
Sunana Rahim Ayu kuma sai dan suratu Sabbi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرأة فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبعا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم.
مادلا ينزكما قال برن دنيا أتكيتشي.
A yau Laraba shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce a shirye yake ya amfani da makaman nukiliya idan har ya ga ana yi wa ƙasarsa mai cin gashin kanta barazana. Yana minana ta gargaɗinsa ga Amurka cewa idan har ta tura dakaranta zuwa Ukraine hakan zai matuƙar ƙara faɗaɗa rikicin. Putin ya bayyana hakan ne a wata hira da ya yi da gidan talabijin ɗin ƙasar inda ya ce mamayar da ya yi wa Ukraine tsawon shekaru biyu ba ta buƙatar amfani da makaman na nukiliya kuma baya tunanin duniya ta ɗauki hanyar da za a kai ga amfani da makaman. Putin ya kuma kwatanta shugaban Amurka Joe Biden a matsayin gogaggen ɗan siyasar da ya fahimci haɗarin da ke tattare da yakin makaman nukiliya. Sai dai wani babban jami'i a fadar White House ya kwatanta kalaman na Putin a matsayin waɗanda ya saba yi, yana mai cewa ba sabon abu bane cin irinsu daga bakin Putin. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da wani ƙuduri da mai yiwuwa ya kai ga haramta amfani da TikTok a ɗaukacin Amurka. Idan har kamfanin da ya mallaki manhajar wanda ke da headquarter a China ya ƙi amincewa ya sayar da shi. A majalisar sun nuna damuwa ne kan yadda tsarin mallakin kamfanin ka iya zama barazana ga tsaron Amurka. Yanzu za a aika da ƙudurin zuwa majalisar dattawa inda babu masaniya kan makomarsa. Alƙalin da ke sauraron ƙarar da aka shigar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jihar Georgia kan yin katsalandin a zaben 2020 ya yi watsi da wasu daga cikin tuhume-tuhumen da ake yi wa Trump amma ya bar wasu da dama. Alƙali Scott McAfee na ƙaramar hukumar Fulton ya rubuta a wani umarni da ya bayar cewa ya zama wajibi a soke tuhume-tuhumen shida daga cikinsu har da guda uku da suka shafi Trump, wanda shi ake hangen zai tsayawa jam'iyyar Republican takara a zaben 2024. Sai da alƙalin ya ce masu shigar da ƙara za su iya shigar da sabbin tuhume-tuhume akan tsohon shugaban ƙasar. Wani harin jirgi mara matuƙi da Isra'ila ta kai a kudancin Lebanon a yau Laraba ya halaka mutum biyu ciki har da wani mamba a ƙungiyar Hamas. Harin ya faɗa kan wata mota ne a wajen birnin da ake kira Tayr da ke kusa da gaɓar tekun Mediterranean. Kafar yaɗa labarai ta ƙasar Lebanon ce ta sanar da hakan a cikin wata sanarwa da ta fitar.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da Julius Gresham da ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Killa ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya assalamu alaikum.